بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دار الله دي وتو دارن 22 ga watan Shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1441 wanda ya dace da daren ranan 13 ga watan June shekara miladiya ta 2020. Wannan shine darasi na biyu cikin jirgin darussa da muka mustaki da na dubban ilimi a gargashin littafin Tazkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alimi wal Mutaallim na ainihin babban malami wato Muhammad ibnu Ibrahim ibnu Sa'adillah ibnu Jama'a al-Kinani wanda ya rasu shekara ta 733 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allah ubangiji ya gafarta mishi. A darasi da ya gabata na farko mun yi bayanai wanda suka dan yi tsayi game da manufa da kuma takaitaccen bayani akan menene wannan karatu zai kusa. Wannan karatu zai gudana karkashin littafai guda uku insha Allah, wanda wannan shine na farkon su. Na biyu kuma shine waqan uddatut talab fi binazmi manhaj talaqqi na malam Abdullah ibn Muhammad Sufyan al-Hakami, wanda waqi ne a cikin Baharur Rajazi baiti 680. Sai kuma littafi na uku shine Kitabul Adab na al-Imam al-Hafiz Abu Bakar ibn Abi Shayba rahmatullahi alayhi. Wannan kina to jama'a, abu na farko da zamu duba anan shine zamu yi kokari kamar yadda a wancan darasi da ya gabata muka tattauna akan wato tarihi na irin wannan matsala da kuma wasu a cikin asbabu da muke ganin sun haifar da wannan matsala. To ina so ne mana ishara anan cewa littattafai da malamai suka rubuta akan wato bayani game da ladubban ilimi da tsare-tsaren koyar da ilimi suna da yawa kwarai da gaske. Mun zaɓi waɗannan littattafai ne bisa shawarwari da kuma duba dacewarsu da kuma takaitawarsu da kuma sun yi kama da abin da muke buƙata a wannan zamani namu ko a wannan yanayi da muke rayuwa. In muka kalla al-misali kafin mu kai ga batu akan shi wannan littafi namu, akwai al-Imam Abu Bakar al-Ajurri rahmatullahi alayhi ya da littafi mai suna Akhlaqul Ulama. Akhlaqul Ulama wanda yana bagana ne akan tabi'u da ya kamata malamai su yi koyi da su. Ibn Abdul Barri An-Namai rahmatullahi alayhi ya yi littafin Adabul Mujalasa. Al-Imam Al-Hafiz Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi rahmatullahi alayhi ya da littafai daban-daban da suke da alaka da neman ilimi da ladabban dalibai da makamantansu. A ciki akwai irin su Taqyidul Ilm na shi Khatib din, akwai Ar-Rihlatu fi Talab Al-Ilmi, akwai littafin ainihin wato Al-Faqihu Wal-Mutafaqqih wanda shi ma na Khatib ne. Sannan akwai littafin Al-Jami' na dan shi malam Khatib Al-Baghdadi har ila yau rahmatullahi alayhi. Ibn Abdul Barr An-Namari bayan Adabul Mujalasa littafin shi shahararre shine Jami'u Bayani da Ilmi wa Fadli. Haka akwai Abu Hilal Al-Askari wanda kwararren malamin balaga ne da adab, littafin shi mai suna Al-Hassu ala Talab Al-Ilm. Sai kuma al-Imam Adh-Dhahabi da tafansa guda biyu da nake so ne ishara anan su ne, akwai Zaghlul Ilm, akwai kuma littafin Masail fi Talabil Ilmi wa Aqsami wanda shi ma al-Imam Adh-Dhahabi ne. Babban malami al-Imam Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali rahmatullahi alayhi ya da littafi shahararre mai suna Fadlul Ilmi Salafi ala Ilmi Al-Khalaf. Sannan akwai Abu Haythama Zuhair ibn Harbin ya da Kitabul Ilm. Sannan akwai al-Imam al-Shawkani Muhammad ibn Ali rahmatullahi alayhi da littafin sana Adabul Talabi wa Muntahal Arab. Al-Imam al-Shafi'i rahimahullah shi ma ana cewa da ya da littafin mai suna Jama'ul Ilm. Akwai ɗaya daga cikin manyan bayin Allah masu bauta shine Harisun al-Muharibi da littafin sa mai suna Kitabul Ilmi. A wannan zamanin da muke rayuwa akwai malamai da suke rubuce-rubuce masu ban sha'awa da kima kwarai da gaske. Na kusa-kusan su shine littafin Hilyatu Talibul Ilmi na Professor Bakar Abdullahi Abu Zaidin rahimahullah. Akwai kuma Malam Matar Az-Zahrani rahimahullah, shi ma littafin shi mai suna Min Hadis Salafi fi Talabul Ilm. Sannan akwai Salim Ibn Eid Al-Hilali da littafin Hilyatul Alimi wal Muta'allim. Akwai kuma Awa'iqut Talab na Dr. Abdussalam Barjis rahimahullah da ire-iren su da dama. To in muka kalli waɗannan da kuma wasu waɗanda aka yi ta sa musu suna abin nan adab na kaza, adabul kaza, kamar adabul mufrad na Bukhari, kamar adabul nufus, kamar adabul imla wal istimla na As-Sam'ani, kamar adabul mufti wal mustafti na Ibn Salah, kamar adabul katib na Ibn Qutayba, kamar adabul nufus wani tafi kankani na Ajuri ne shi ma, haka adabu duniya wa dina almawari. Duk wannan littattafai ne waɗanda suke suna magana a kan ladubba ne. Sannan akwai littattafai kuma shahararru waɗanda kamar sharhin Mandumatul Adab wal Adab ta As-Safari ne, ta shahara kwarai da gaske, malamai suna tutiya da ita, wanda waƙe ne asali na Malam Abdul Qawi, sai aka sa kuma As-Safari ne yayi sharhinta. Da irin kitabun littafin Al-Adabu Shar'iyya na Ibn Muflih, da irin littafin Suyuti na Adabul Mufti da makamantansu. Duk waɗannan littafan da suke magana a kan ladabba mabambanta da kuma nuni zuwa ga muhimmancin ladabi din a cikin al'umma. To sai mu zo ga batu akan me ya kai mu zuwa ga zaben shi wannan littafi da dogaro da shi a cikin bayani akan wato wannan mas'ala. To wannan littafi dai malamin da yi shi sunan shi Al-Imam Al-Qadi Badruddin Muhammad ibn Ibrahim ibn Sa'adillah ibn Jama'a Al-Kinani Al-Shafi'i. Sunan littafin Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adab Al-Alim wal Muta'allim. Zamu yi magana insha Allah akan abin nan sunan littafin. Wannan malami an haife shi hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara 639, ya rasu a shekara ta 733 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. To a yanzu da muke magana shekara ta 1441, zai zama kenan yau da rasuwarsa ya kama shekara 700 kenan da shekara 8 insha Allah. Ya rayu kenan a tsakankanin karni na 7 zuwa karni na 8 Allah ubangiji ya gafarta mishi. Wannan babban malami ne daga cikin malaman musulunci, malamin su al-imamu Zahabi ne. Zamu zo mu ji kaɗan daga cikin tarihinsa insha Allah. Wannan littafi yana daga cikin ɗaya daga cikin littafin da muka zaɓa don yin wannan mas'ala, da kuma muka haɗa da littafin Qudratut Talib, wanda kowane idan mun zo kan shi sai mai bayani a kai. To kafin mu je ga bayani a kan littafin, kamar yadda na ambata a darasin da muka yi ɗazu, cewa lallai akwai buƙatar mu koma zuwa ga sanin manhaji na koyon ilimi da kuma yadda ake mu'amalantar ilimi. Sai muka ga wannan littafi zai mana maganin wannan matsala. Ya magana akan malamai da ladabinsu ga kansu, da ladabinsu tsakaninsu da ɗalibai, ladabinsu tsakaninsu da ilimi, su kansu ɗalibai ladabinsu a karankin kansu, ladabinsu tare da ilimi, da hukunce-hukunce da suke da alaƙa da siyan littattafai da tara su da zama a cikin makarantu, wato zaman ɗalibai da almajiranci, wanda duka abubuwa ne masu muhimmanci kwarai da gaske. Kuma littafi ne a taƙaice, sannan malami ne babban malami wanda kuma yana kawo dalilai da misalai da sauransu. To wannan kenan. In Allah ya so za mu bi tsari na wajen karanta da littafin, ba za mu tsawaita bayanai ba, za a taƙaita bayanai gwargwadon hali, don ka ai zurfin da zai zama kawai ya zama kamar wani academic aiki ba tare da asalin samararsa ba, kada maganganun sunna rike a cikin wato scientific activity. Saka in ba abin da ya zama dole ba, insha Allah ba za a tsawaita bayani ba, musamman kuma tattafin ba shi kadai bane. Za mu dinga yin cassette wanda zai ko recording wanda zai zama akalla minti 30, ba zai wuce ba daga minti 30 sai a hakura haka, amma ta yu a rana daya ana iya yin biyu ko uku gwargwadon hadisi, nan zai dinga zuwa ne insha Allah sau daya bayan mako biyu. A cikin mako biyu za a zauna a yi recording abin da ya sauka. Yanzu muna yin shi daga nesa, amma idan an dawo an bude gari za mu ci gaba da dalibai waɗanda za su kalla, za su saurara kai tsaye, sannan kuma daga baya a watsa shi a cikin hanyoyin da ake bi na yaɗa bayanai a zamanance insha Allah. Don haka za a iya samun darussan a wuraren da muka saba a sanya darussanmu a cikin wato abin nan WhatsApp da Telegram da kuma tashan YouTube insha Allah da kuma makamantansu. Ga wanda suke son su samu ta hanyar WhatsApp za su iya neman lamba kamar haka: 08120166844, ko kuma su ainihin tuntubi lamba mai 08032987488. Abinda mutum zai kawai dan yayi adin din number sai ya magana da masu rike da lamba ta hanyar wato WhatsApp, sai su saka shi a group wanda ya dinga samun karatuka. Akwai group din kala daban-daban, akwai na mata daban, akwai na maza daban, ko wadanda karatun kai ake sakawa ko magana ma ba a bada dama ai. Sannan kuma za a saka insha Allah a tashoshin YouTube da kuma tashar ainihin tukullumar aja bayani ta darulfikri.com insha Allah. To kamar yadda na ambata, sannan ba za a tsawaita bayanai ba, kamar yadda na ambata za a yi su gwargwadon takaitawa, kuma sau ɗaya ba a dinga yi a cikin makonni biyun Allah ya so. In kuma an samu yanayi da ya fi haka, to za a ci gaba da za a ƙara. To abin da yake kan gaba yanzu insha Allah shine za mu dan yi bayani kaɗan akan littafin da kuma malamin da ya rubuta littafin. Farkon abu shine tarjama takaitacciya ta shi wannan malami, wanda zan karanto ta kaɗan, zan rerayo mana ita daga hakikin da sami amfani shi wannan littafi, shine na tahqiqin Muhammad Mahdi Al-Ajami, wanda aka buga a Darul Bashair Al-Islamiyya, su ne suka buga wannan littafi. Wannan da ke hannunmu shi ne bugu na uku da suka yi wa littafin. An buga shi a shekara ta 2007, kamar shekara 13 da suka wuce. To kamar yadda muka faɗa, wannan malami sunansa Abu, ana mashi alkunya da Abu Abdullah, ana mashi laƙabi da Badruddin, saboda san ya rayu zamanin da irin wannan laƙaba sun shahara ƙwarai da gaske. Asalin sunansa Muhammad ɗan Ibrahim ɗan Sa'adullah ɗan Jama'a, Ibnu Jama'a, Ibnu Ali Ibnu Jama'a. Yana tikewa ga dangin Kinanawa, wana danganta shi ga Shafi'iyya a wajen mazhabinsa. An haife shi kamar yadda muka ambata a baya a shekara ta 639 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kamar yadda zuwa cikin tarihin shi an ce a yammacin juma'a 14 ga watan Rabi'ul Akhir na wannan shekara aka haife shi. Ya taso a gida ne na malamai, gida ne na ilimi, gida ne na alƙalai, dan baban shi Badruddin Burhanuddin Ibn Jama'a, wanda ya rasu shekara ta 675, malami ne da aka kakan shi ma kuma malami ne. Da haka ya koyi Alkur'ani a gaban mahaifinsa, kuma ya ƙware ya haddace da dama daga cikin karatuttuka tun a gurin mahaifin nasa. Sannan bayan ya taso matashi, aka haɗa shi da manyan malamai irin su Sharafuddin Abdulaziz Al-Ansari, wanda ya rishi fata 620 da 62 da irin su Ar-Rabi ibn al-Burhan da irin su Al-Qastallani Tajir Qastallani da irin su At-Taqi ibn Abil Yusri da wasun su wadanda duka ya koyi karatu a hannunsa sannan ya tsawaita koyan karatu a gun Al-Qadi Taqiyuddin ibn Razin ya kuma yi karatun ilimin nahwu a hannun al-imamu ibnu malik babban malamin nahwun nan wanda ya rasu shekara 672 Allah gafarta masa ga bakin sa wannan malami ibnu jama'a ya kasance mutum ne da yake kamar da suka sifata shi kana mukibban alal ilmi ya tinkari al'amarin koyan karatu sannan mujtahidan fi tahsil ya kai ya kawo kokari wajen tara ilimi da haka ba da dadewa ba sai ya zarce masa'o'in sa sannan aka ba da labarin cewa matin yana matashinsa an taba kai fatawarsa aka nuna ma al-imamun nawawi yahya ibn sharaf an-nawawi aka nuna mashi cewa kaga fatawar da wani malami ya bayar sai nawawi ya fastahsana jawabahu ya kyautata yace lalle eh wannan malami ya san abin da yake yayi alƙalanci a baitul maqdis a wajen shekara 675 tun yana ta matashi kenan daga baya aka cire shi aka sake mai da shi alƙalanci a shekara 687 sannan kuma yayi limancin juma'a wajen bai gushe ba yana neman ilimi yana karantawa yana ta'alifi har dai aka ba shi ainihin wato limanci a masallacin Jami'ul Azhar da ke kasar Al-Qahira daga baya kuma aka sauke shi sannan ya koma alƙalanci aka sake sauke shi ya koma limanci da alƙalanci sannan ya ci gaba da zama aka har zuwa lokacin da Allah ya rasuwa wa Taqiyuddin ibn Daqiq al-Aid a shekara 702 kenan sai aka maida shi alƙalin ƙasar Misra ya gaji ibn Daqiq amma bayan shekara 8 aka sake cire shi aka sake kuma maida shi har zuwa sanda ya makance dan ya makance daga ƙarshen rayuwarsa shekara 727 da ya makance sai aka sauke shi daga aikin alƙalanci tsawon alƙalancin nan da yayi amma kuma an same shi da kyakkyawan tafarki alƙalanci ba same shi da zalunci ko cin amana ko rashin kirki ba ya kuma yi karantarwa a wurare da dama a makarantu mabambanta akwai makarantun da ya karanta a ƙasar Sham da ƙasar Misra da Salihiyya da makamantansu makarantu daban-daban inda ya karatu daga cikin ɗalibansa wanda suke sun yi fice akwai ɗansa Izzuddin akwai kuma babban malami Salahu As-Safadi da kuma al-imamu Az-Zahabi da At-Taji As-Subki duk waɗannan ɗalibansa ne waɗannan gaggan malaman dukkaninsu ɗalibansa ne al-imamu Az-Zahabi da al-imamu Salahu As-Safadi da Subki duk waɗannan ɗaliban shi ne sun karatu a gurinsa sannan kuma Allah ya bashi baiwar rubutu ya yi rubutu masha Allah abubuwa da suke masu ban al'ajabi da kyau kamar al-manhalur-rawi na cikin na masalar hadith ko kuma al-fawaidu al-la'iha fi suratul fatiha ko kuma at-tibyan li muhimmatil qur'an ko kuma al-masalik fi ulumil manasik ko kuma an-najmul lami fi sharhi jam'il jawami' tawassus wannan littafai ne wadanda ya ainihin wato rubuta wannan rubuce-rubucen da ya daban-daban suna nuni zuwa ga cewa yana da musharaka a fannonin ilimi daban-daban sannan kuma a cikin halayen shi an ba da labari cewa mutum ne wanda yake mai taka tsantsan mai hankali wanda yake na tsantsi mai gudun duniya mai yawan ibada da wurdi sannan ya kasance mutum ne mai kwarjini wanda yake da saukin hali yake da kuma karfin zuciya a gumbautar Allah da tsayawa akan gaskiya da kuma kyakkyawan wato ladabi da tarbiya Allah subhanahu wataala ya mushi rasuwa bayan wannan doguwar rayuwa ainihin daren litinin 21 ga watan juma'a ula a shekara ta 733 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga cikin masadir na tarjumar sa inda za a samu tarihin sa akwai wurare da dama daga ciki akwai tafsirin tabaqatus shafi'iyya na subki a cikin juz'i na 9 littafin alwasi bil wafayat na al-Imam as-Safadi a cikin juz'i na biyu, haka kuma a ayanul asari wa awanin nasar na shi Safadi din, littafin mu'jamul muhaddisina na al-Imam az-Zahabi, littafin al-bidayat wa nihayat ibn kathir da tabaqat ash-Shafi'iyya na al-Isnawi da kuma tatmatul mukhtasar ta ibn al-Wardi da kuma mir'atul jinan ta al-Yafi'i da littafin ad-durrul kamina mujalladi na uku na ibn hajar kenan da kuma tabaqatul mufassirin ta al-Imam ad-Dawudi littafin an-nujum adh-dhahira fi akhbar misr wal qahira na ibn tagribardi da littafin shadaratul dhahabi fi akhbar man dhahab ta ibn al-imad da kuma littafin nuzhatul khatir ta al-ansari da wasansu duk waɗannan littafai za a samu tarihin sa a ciki insha Allah. To wani abu nake so ne ishara kada na manta shine cewa daga wannan ɗan muqaddima za mu shiga ne kawai kai ɗaya cikin littafin cikin muqaddima da shi malamin yayi, amma kafin nan sun ambata mu musamman ɗan uwa ɗaliban ilimi cewa akwai babban malami al-Sheikh al-Doktor Salih ibn Abdullah al-Usaimi hafizahullahu wara'a, wanda ɗaya daga cikin gaggan malamai a wannan zamani, babban malami ne a ƙasar Saudiya, yana daga cikin wato membobi na Hay'atu Kibaril Ulama, majalisar manyan malaman ƙasar Saudi Arabia. Wannan malami ne shahararren malami wanda bana ja ko ne ɗalibin ilimi da inda mutum ya kai a kira shi da suna ɗalibin ilimi a wannan zamanin balantana malami, wanda zai ce bai san sunan wannan babban bijin malami Salih ibn Abdullah al-Usaimi rahmatullah alayhi hafizahullahu yana ra'ayi. Wannan malami, wannan kasir goma malami wanda shi kanshi ya da littafi, asalin shi muzakkara ce mai suna humumu talib al-ilm kankanin littafi ne haka da wuce shafi 30 ba, wanda yayi akan abubuwa da suke damuwa ko abubuwan da ya kamata su zama sun da ɗalibin ilimi ya ba su muhimmanci. Wannan babban malami al-Usaimi, wanda za ka iya bin karatuttukan shi a YouTube da ainihin channel na Telegram ka samu fa'idoyi su sai a matsayinka na ɗalibin ilimi, ya karantar da wannan littafi na ainihin wato Tazkiratus Sami' a cikin kasusuwa guda 36, wanda waɗannan kasusuwa suna nan akan YouTube. Duk wanda ya tafi tashar YouTube ya sanya search ka sa kawai Tazkiratus Sami' lil Usaimi, za ka ga waɗannan kasusuwa wanda muryar sace babu hoto, aka rakkaba ta akan wani abin nan background haka, za ka ji karatu da fa'idoji ba ɗan ƙanƙani ba. Bai kamata kana ɗalibin ilimi ba ka ji ka sauke waɗannan karatuttuka ka bi su ɗaya bayan ɗaya da littafin ba, don alhamdulillah ni na bi su tun ba yau ba, na saurara, Allah ya sa na yi sa'an sanin wannan malami duk da ban taɓa ganin shi ba ido da ido, duk zuwa na ƙasan Makka ban taɓa ganin shi ba, amma ina bin karatuttukansa sosai kuma akwai fa'ida ba dan gangani ba. Wajibi ne anan nayi addu'a ta musamman ga dan uwa Malam Ahmad, wato mutumin ƙasar Azare, wanda aboki ne kuma dan uwa ne na da'awa, dan uwa ne na addini, yana zaune a ƙasar Madina, yayi karatu a jami'ar Islamiyya amma yanzu yana zaune a ƙasar Madina. Malami ne masanin hadisi, wanda a sanadiyar shi na fara sanin karatuttuka da rubuce-rubuce na shi wannan malami, Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi gabaki ɗayansu. To waɗannan kasusuwa za su yi amfani kwarai musamman ga wanda yake da ƙarfin saurare da gane abin da ake, ko da yake larabcin Malam Usaimi sai naga kamar kowa ma kawai da yaji zai gane, domin larabci ne kamar yana yin shi da Hausa, kuma magana ce yake dalla-dalla, za ka iya kwafewa da takarda, za ka iya ɗaukar biro takarda ka dinga kwafe abin da yake faɗa, saboda yadda yake magana shi a natsi gashi yana tumbatsa ilimi, Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi. Wannan ke to ba da wani ɓata lokaci ba, bari mu tafi kan muqaddima wanda shi malam ainihin wato abin nan Ibn Jama'a Badruddin Ibn Jama'a al-Kinani yayi, a inda yake cewa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil barrir rahim wal wasi'il alim bil fadlil azim wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayidina muhammadin an-nabiyil karim al-munazzal alayhi في الذكر الحكيم وإنك لعلى خلق عظيم وعلى آله وأصحابه الكرام جواره في دار النعيم. يتي ودي أتبت على الله البر الكريم. الله وندي يتي البر الكريم الله مي كرما مي أوكاكا الرحيم مي جنكي الواسع العليم. الله وندي يتي دا فادن إلمي دا فادن سن ذي الفضل العظيم وندي يتي دا فللا مي كرما وأفضل الصلاة وأتم تسليم إنه كما صلاتي دا سلام وفي شكاء على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانا النبي مدرجة المنزل عليه من الذكر الحكيم وانا أكسو كم مشدا أمبتو أتكن في الذكر الحكيم أتكن القرآن أكسو كم مصدا وإنك لعلى خلق عظيم للي كان كان لبي أوما سجرما وعلى أصحابه وعلى آله إن صلاتي على ينسد صحابنسا الكرام جواره في دار النعيم وانا سيكي سوني موقف تنسى سوني قصد شيء أتكن جراء الجنة الله كان سامن أتكن. Wannan ita ce mukaddimar da yayi salati da sallama wanda a ciki yake shara zuwa ga nau'in abin da zai yi magana akai, wato magana akan halaye da dabi'u wanda kuma suka shafi wato malamai da dalibai. Duba zuwa ga cewa su malamai da dalibai suna rike ne da wato gado na annabawa, kuma annabawa sun ba musu gadon ilimi ne. To wanda ko annabawa su ne mutane mafiya daraja, mafiya hankali, mafiya tunani da tsari, saboda Allah shi ya shirya su. Kawai ko duk wanda zai biyo bayan su, to wajibi ne kokari yake cewa ya bi wannan salo nasu, kada ya zama haka gashi nan shi a ci barkatai bai sa abin da yake ba. Wanda yake amma ba, fa inna min ahammi ma yubadiru bihi labibu sharha shababi, daga cikin abu mafi muhimmanci wanda mai hankali yake kokari ya fara tun yana farkon wato sharha shababi, ai awwalu shabab farkon kuruciyarsa, me zaka fara da shi farkon kuruciyarka, wa yudiba nafsuhu, kuma ya horar da kanshi ai ya yujhida ya sha wahala fi tahsilihi, wajen samun wannan abu, waqtisabihi da mallakansa, husnul adabi kyakkyawan ladabi, kyakkyawan tunani da tarbiyya mai kyau, alladhi shahida shar'u wal aqlu bi fadli, wanda ladabi da shari'a abinda Allah ya shar'anta da kuma hankali duka sun hadu akan cewa ladabi ne kyau abu ne mai falala. Babu inda zaka je daga ana zagin wani a ce ai ladabin shi yayi yawa, ko hankalin shi yayi yawa, ko hankalin shi bai ba abu ne mai kyau ba. Inda aka ambaci hankali da tunani da ladabi da sanin ya kamata, da sanin mutuncin manya, da sanin tsarin da ya kamata a gudana, sai dai a yabi mutun da shi. Sawa'un wanda za su yabe shi sun san shari'a ko ba su sani ba, da mujarradin hankalin su za su yaba balas na kuma da san shari'a. Wale ya ci gaba da cewa, yake wattafaqatil ara'u wal alsinatu ala shukri ahlihi, kuma da ra'ayoyi da tunanin mutane da zukata da harsuna dukkanin sun hada akan gode ma mutumin da yake da ainihin wato hankali, yake da ladabi ya san ya kamata. Wa inna haqqan nas bi hadhihi al khasla al jamila, wanda yafi kowa cancanta da ya riko da wannan hali na kirki na ladabi, wa aulahum, wanda yafi kowa dacewa bihiyazati hadhihi almartabati aljalila, a ce ya samu wannan daraja ta kyakkyawan ladabi, ahalul ilmi, mazowa ilmi da malamai da dalibai da sauran masu harkar ilmi, su suka fi kowa cancanta da a ce sun samu rabo, sun iba daga cikin wato tarbiyya da ladabi mai kyau. Alladhina hallu bihi zurwata almajdi was-sana'i, waɗanda su malamai da ɗalibai sakamakon wannan ilimi sun hau ƙololuwan daraja da ƙololuwan haske da cigaba. Wa aharzu bihi kasabati sabki ila wirasatil anbiya, kuma sun yi riko da wato kamar kace sandar girma, su ne a kan gaba wajen samun gadon annabawa. Da ilmihim bi makarimi akhlaqin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, domin su malamai da dalibai ana sa ran kai suna da masaniya akan irin kyawawan halaye da kyawawan ɗabi'u da ladabi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kawaicinsa da kunyarsa da kyauta da sadaka da kauda kai da sanin ya kamata da girmama mutane da sakin fuska da murmushi da tausayi da duk abin da aka ruwaito na halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, su ɗaliban ilimi da malamai su ne kamata a ce sun san wannan. yace la'ilmihim makarimi akhlaqin nabi sallallahu alaihi wasallam wa adabi husni siratihi siratul a'immatil athhari da kuma kyakkyawan tafarki kyakkyawan halaye na limamai dinnan masu tsarki min ali baitihi wa ashabi daga cikin alayensa mutanen gidansa da sahabbansa halinsa na kirki da sanin ya kamata su da irin tarbiyyar da suka koya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa bima kana alaihi a'immatu ulama'i salafi da kuma abinda malaman magabata suke akai waqata da bi hadihim fi mashayikhul khalaf da kuma abinda malamai na baya suka bi salan waɗancan malaman na gaba wannan kasance ma ya cika ya kai minti 30 zamu dakata da shi anan insha Allah sai Allah ya hada mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah.